is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da wannan lokaci. Da fatan kun tashi lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na safiyar yau Laraba 11 ga watan Satumba 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanun labaran.
To Aisha, an fafata muhawara ta farko mai zafi tsakanin mataimakiyar shugaban kasa Kamala Harris ta jam'iyyar Democrat da tsohon shugaban kasa Donald Trump na jam'iyyar Republican. Ambaliyar ruwa daga wata madatsar ruwa ta lalata dubban gidaje a Maiduguri babban birnin jihar Borno dake arewa maso gabashin Najeriya. Jami'an Palestina sun ce harin Isra'ila ya kashe akalla mutum 19 a wani yankin gudanar da ayyukan jinkai a Gaza.
To kanin labaran kenan. A bangaren rahotanni kuma kamar yadda aka ji a kanin labaran, a jiya Talata ne manyan ƴan takarar jam'iyyar kasar Amurka suka yi arba a karon farko wurin muhawarar neman shugabancin kasar. Za a ji muhangar wasu masu sharhi akan muhawarar.
Game da muhawara da aka yi yau, ai na sha mamaki da yanda ita Kamala Harris yanda ta yi performing, ta nuna cewa ita za ta iya ta tsaya kamar ta zama shugaban kasa. Mutane da yawa suna mamaki.
Wannan da sauran matutuwa akan muhawarar idan aka kasance da mu za mu kawo muku. Yau ma Murtala Faruk Sanyin yana tafi da wani sabon shirin baki mai yanka wuya. To amma kafin mu gabatar muku da duk waɗannan, sai mun fara da shan labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniyar. Mataimakiyar shugaban kasa Amurka Kamala Harris ta jam'iyyar Democrat da tsohon shugaban kasa Donald Trump da jam'iyyar Republican ba su taɓa haɗuwa ba har sai a muhawarar shugaban kasa da ta haɗa su a daren ranar Talata. Amma nan take suka fara fafatawa a wata muhimmiyar haɗuwar da za ta kai ga zaben kasa da za a yi a ranar 5 ga watan Nuwamba. ‘Yan takarar biyu sun yi musabaha tun da farko, inda kowannensu ya tsaya a bayan mambarin da aka tanadar masa a dandamalin cibiyar tsarin mulki ta ƙasa da ke Philadelphia na jihar Pennsylvania, sannan suka fara caccakar juna. Sun yi cece kuce game da tattalin arzikin Amurka, ‘yancin zubar da ciki ga matan Amurkawa, shige da fice a iyakar Amurka da Mexico, yaƙin Isra'ila da mayakan Hamas a Gaza, mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine, da tarzomar da aka yi a ranar 6 ga watan Janairu a ginin Majalisar Dokokin Amurka na Capitol, yayin da majalisa ta tabbatar da cewa Trump ya sha kayi a zaben 2020. Dangane da zaben 2020 da Trump ya sha kayi a hannun shugaba Joe Biden, Harris ta ce mutum miliyan 81 ne suka kori Trump. Yana da matukar wahala ya fahimci hakan. Kwanan nan Trump ya ce ya sha kayi a zaben da tazara 'yar kaɗan, amma a dandamalin muhawar ya ce wannan kalamai ne na ba'a, kuma ya ƙi amincewa da sahihancin sakamakon zaben 2020. Ambaliyar ruwa daga wata madatsar ruwa ta lalata dubban gidaje a Maiduguri babban birnin jihar Borno dake arewa maso gabashin Najeriya, kuma jami'an agajin gaggawa na fargaban lamarin na iya ta'azzara. Wasu faifan bidiyo ta sama da hotuna da hukumar bada agajin gaggawa ta nema ta bawa kamfanin dillancin labarai na AFP sun nuna layuka na gidaje da ruwa ya shanye su. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya ta bayyana a shafinta na X cewa ambaliyar ruwan a birnin ita ce mafi muni a cikin shekaru 30 da suka wuce. Ambaliyar ruwan ta shafe dubban gidaje sakamakon tasowar ruwa da sauri bayan fashewar madatsar ruwan Alo da ke kogin Gadda mai tazarar kilomita 20 kudu da Maiduguri. Jami'a hukumar nema na yankin Sirajo Garba ya ce kwanaki uku da suka wuce sama da mutum 150,000 da gidaje sama da 230,000 lamarin ya shafa. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar lafiya ta Gaza ta faɗa a ranar Talata cewa wani harin makami mai linzami da Isra'ila ta kai ta sama kan wani yankin gudanar da ayyukan jin kai a kudancin zirin Gaza ya kashe akalla mutum 19 tare da jikkata wasu 60. Ma'aikatar ta ce har yanzu masu aikin ceto ba su samu kaiwa ga wasu waɗanda abin ya ritsa da su ba, da suka rage a ƙarƙashin baraguzai da ya rufe su. Adadin waɗanda suka mutu ya yi ƙasa fiye da adadin da hukumar tsaron farar hula ta bayar tun da farko, inda ta ce mutum 40 ne suka mutu. Rundunar sojan Isra'ila ta yi watsi da adadin mai yawa, yayin da suke zargin Hamas da yin aiki a yankunan jinƙai. Harin dai ya faru ne a yankin Mawasi, yankin jinƙai da Isra'ila ta ware a yammacin Khan Yunus, inda sojojin Isra'ila suka shaidawa dubban Falisɗina da su fice.
To kafin ka Hafiz ya karanto kashin labaran na biyu, zamu bude taskar rahotanninmu daga nan Amurka, inda tsohon shugaban Amurka Donald Trump kuma dan takarar jam'iyyar Republican da yar takarar jam'iyyar Democrats mataimakiyar shugaban kasa Kamala Harris suka fafata a muhawarar su ta farko, wanda zai iya zama manuniya ga wanda zai yi nasara a zaben wanda za a yi a watan Nuwamba. Akan haka ne muka tattauna wadda wata ƴar Najeriya mazauniyar California a nan Amurka, kuma mai sharhi akan al'amuran siyasa, inda na fara da mata tambaya akan yadda muhawarar ta kasance. Sai ta ce,
game da muhawarar da aka yi yau, ai na sha mamaki da yanda ita Kamala Harris yanda ta yi performing, ta nuna cewa ita za ta iya ta tsaya kaman ta zama shugaban kasa. Mutane da yawa suna mamaki.
Me yasa?
Suna mamakin irin answer da ta bayar, kuma yanda ta yi muhawara da shi Donald Trump. Idan kin lura da kamin Joe Biden ya sauka sun yi muhawara ko? Mutane da dama suka ce, kai Joe Biden bai yi kokari ba. Ina ji abin da ya sa har Democrats suka masarmashi har ya sauka. A yau ina ganin kaman shi Trump ya dauki gurbin abin da Joe Biden ya yi.
Akwai dalilin da kike gani ya sa bai yi kokari ba yau a muhawarar da aka yi, kuma kamar me kika so da a ce ya yi kokari a kai?
To shi da farko Trump a cikin muhawarar da aka yi, in kin dube shi yana hushi, kuma shi Trump din ya yadda ita Kamala Harris ta zole shi, maimakon ya yi focusing akan tambayoyi da aka yi. Ita Kamala Harris ta ji mishi sosai, don ta yi magana na farko kaman magana akan size na crowd. Kin san wannan zancen size na crowd,
wato yawan mutane da suke halartar
yawan mutane shi Trump a kulle yomi. Yes, yana fadin cewa yana da mutane da yawa, amma ita Kamala Harris ta ce mishi ai mutane a cikin wanda suna zuwa campaign din shi, taron shi da yake yi, mutane ma sukan gaji don abin da yake fadi ba su jin dadi ko kuwa baya kan layi.
To kina gani ɗan takarar sun gamsar da masu kada ƙuri'a akan kudurorinsu da kuma irin ayyukan da za su yi musu har idan Allah ya ba su sa'a suka yi nasara a zaben?
To ita Harris dai har yanzu mutane da yawa kuma ban gan cewa ta yi zancen ga abun da za ta yi ba. Kwada shi ke ta yi maganan zancen economy ga abun da za ta yi, amma abin da ta faɗa bai kayatar ba. Mutane suna so su sani menene za ta yi. Shi Trump kam tun da ya zama shugaban kasa ya riga ya faɗi abubuwan da suka yi, abin da ya yi, kuma ya ce lokacin da ya yi shugabanci mutane sun ji daɗin shugabancin shi, farashin kaya wancan lokacin bai zama high ba. Yawa, mutane kuma sun ji daɗin shugabancin shi da ya yi.
Amma kina gani mutanen nan da yake so ya wakilta sun gamsu da muhawarar da ya yi yau da kuma yadda muhawarar ta kasance?
To Republicans kam za su ce to shi Trump ya yi kokari, amma bai yi kokari yadda ya kamata ya yi ba, don ya bar ita Kamala Harris ta sha kan shi. Ita ta, kaman ita ta zama da control muhawara din. Za ta faɗi abin da zai sa shi hushi, sai ki ga nan da nan ya kauce ga tambayar da aka yi mishi, ya koma kan abin da ita Kamala Harris ta faɗa. So mutanen shi bisa ga yanda nake ji yanzu suna ce ya yi kokari dai, amma abin da ita Kamala Harris ta yi yau ya ba su mamaki, don ba su sa samani ita Kamala Harris za ta tsaya tsayin daka ta yi muhawara da Trump har ta shakan Trump ba.
Helen Bako kenan yar Najeriya mazauniyar nan Amurka. Har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga kashin labaran duniya na biyu.
Kakakin Majalisar Wakilan Amurka Mike Johnson ya sha alwashin ci gaba da neman shaidar zama dan kasa ga sabbin masu kada ƙuri'a a matsayin wani bangare na kudiri dan kaucewa rufe wani bangare na ayyukan gwamnati. Yana yin hakan ne duk da cewa da alama za a yi watsi da matakin. Johnson ya ce batun tsaron zabe yana da matukar muhimmanci a yi watsi da shi, duk da cewa bincike ya nuna cewa kada ƙuri'a ga waɗanda ba 'yan ƙasa ba zai yi wuya sosai. Har ila yau a fili yake cewa 'yan jam'iyyar Republican suna ganin amfaninsa 'yan majalisar wakilai na Democrat su sake kada ƙuri'a kan batun. Dole ne majalisar wakilai ta zartar da wasu nau'ukan doka ba da kudaden tafiyar da gwamnati a wannan watan don gujewa rufe wani bangare na ayyukan gwamnati daga watan Oktoba. Daga ƙarshe, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya sanar a ranar Talata cewa Washington tana kakabawa irin sabbin takunkumai kan samar da makamai masu linzami ga Rasha domin amfani da su a mamayar da Moscow ke yi wa Ukraine ba bisa ka'ida ba. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce takunkuman na da nufin dakile ayyukan ta da zaune tsaye na Iran da kuma auna ɗaiɗaikun mutane da kamfanoni da ke Iran da Rasha, ke har da jirgin saman Iran Air wanda Amurka ta ce yana da hannu wajen kai makamai. Sakataren yaɗa labarai na ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon Manjo General Pat Ryder ya tabbatar da cewa Iran ta yi miƙa jigilan makamai masu linzami samfurin Pat 360 mai cin gajeren zango zuwa Rasha, kuma za a yi amfani da su a kan Ukraine cikin makonni. Ya ce kafin miƙa waɗannan makamai an horas da jami'an sojan Rasha Iran don amfani da wannan tsarin.
Muhammad Hafiz Baballe kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, har yanzu dai muna kan batun muhawarar manyan 'yan takarar jam'iyyun siyasar Republican da Democrats, inda 'yan kasar suke fatan shugabansu na gaba ya maida hankali akan wasu muhimman batutuwa. Shin ko 'yan takarar sun yi nasarar fahimtar da masu kada ƙuri'a? Tambayar kenan da na yi wa Farfesa Samuel Zalanga, ɗan Najeriya mazaunin nan Amurka, mai sharhi akan al'amuran yau da kullum. Sai ya ce
kowane abin da ya burge ni sosai-sosai shine yadda a cikin kalmomin da ita ta yi magana za ka ga natsuwa da kamewa kalmomin da mutum zai magana da shi, to kuma wata rana ba za ka san cewa mutum na tsatsi ne ba sai ka sa shi a wani matsala ne wanda zai kawo masa damuwa a rayuwa saboda ga wani abin da yake fuskanta. Amma kuma duk da haka za ka ga cewa a cikin maganarsa akwai natsuwa, akwai kamewa. To wannan abin shi ne wani abu wanda ya burge ni, domin yadda na ga ita ta maganganu da ta yi da sauransu da wani abu, na za ka cewa akwai kamewa, akwai natsuwa. Ba za ka ji ta yi wani magana kaman tana zargin wani kurin kaman ko mutane kurin kaman cewa su ba cikin kun mutane ba ne da sauransu da sauransu.
Idan kuma za mu taɓo batun irin mutane waɗanda suke tare da Trump a da, waɗanda suka koma shekar ita mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris, kana gani akwai wani tasirin da komawa ɓangarenta yake da shi akan yadda muhawara ta kasance?
Akwai kuma waɗanda ba su sani ba za a iya ga musu akan cewa a yi alkawali akan cewa idan ta ci zaɓe a cikin waɗanda za su yi aiki tare da ita za ta zaɓi wasu 'yan Republican Party, wato 'yan jam'iyyar shi shugaban ƙasa na da yake takara da ita, za ta zaɓe su su yi aiki tare da ita. To wannan yana da muhimmanci domin idan ana so Amerika ta ci gaba ana bukatar haɗin kai. Kuma na ji daɗin yadda wasu members na jami'iyansa a da yanzu sun ce za su jefa mata ƙuri'a. Za su jefa mata ƙuri'a ba wai suna cewa za su bar jami'iyansu ba ne, amma sun ga abin da yake faruwa, sun ce idan mutum ya dubi abin da Amerika take fuskanta hatsari da sauransu akan wane ne in ya zama shugaban ƙasa, za mu samu kwanciyar hankali, sun ce za su jefa mata kuri'a. To wannan babban abin da ya kamata mutane su koya a nan shine, ko da zancen bambancin addini ne a wasu kasashen ana siyasa, akwai bambancin addini, akwai bambancin siyasa da sauransu, amma idan ka ga gaskiya ka ga hatsari ko wani abu, kar ka zauna ka ce kurin zaka kana da tsatsauran ayi, kai zaka zauna kurin ka jefa kuri'a. Ya kamata abin da ka ga yayi kyau kai wanda zai kawo zaman lafiya ko kuma zai kare mutuncin Adam, shi zaka yi shi. To kuma wannan abinda wasu su suka yi ni ya burge ni, domin akwai wasu members na party nasu wanda lokacin da aka kira su a yawa zaben da aka yi na da akan cewa su taimaka domin shi shugaban kasa na da ya ci zabe, wato kaman a saci wasu kuriyoyi da sauransu kenan, suka ce ba za su iya yin haka ba ko da yake su members na jami'insu ne. To wannan tsayawa akan gaskiya yana da muhimmanci.
Professor Samuel Zaranga kenan, wato akan muhawarar shugaban kasar Amurka tsakanin Kamala Harris ta jam'iyyar Democrats da Donald Trump na jam'iyyar Republicans. Kada dai a sha'afa, muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma ana iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Bayan nan akwai da yaushe ake so ana iya zuwa adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma sauran shirin wato shirye-shiryen mu da suka gabata. Yanzu agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe 1:17 kusan 10:17 na dare. Ga shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Kalaman gwamnan jihar Sokoto dangane da kwangilar aikin ruwan sha a jihar sun bar baya da kura. Jama'a assalamu alaikum.
Haka kuma an bada gyaran bohol har guda 25 akan kudi naira biliyan 1.2 billion.
Gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu kenan, a yayin da yake jawabi a wani taron siyasa a garin Wurno shirkwatar karamar hukumar mulki ta Wurno. A cikin jawabin na gwamnan ya zayyano wasu ayyuka da ya ce gwamnatinsa za ta gabatar domin ci gaban al'umma, da suka hada da gyara riyojin burtsatse 25 akan kudi naira biliyan 1.2 billion. Wannan aikin kamar yadda gwamnan ya bayyana ya ji hankalin jama'a, ba a jihar Sokoto kadai ba, har ma a fadin Najeriya baki daya, inda mutane da dama suka yi ta bayyana ra'ayoyi daban-daban musamman a kafafen sada zumunta, tare da mafi yawansu suna bayyana ra'ayin tsadar wannan aiki na gyaran riyojin burtsatse 25, inda kuma tuni wasu daga cikinsu suka yi kididdiga tare da lissafin cewa kowace rijiya daya daga cikinsu aikin gyaranta zai kama naira miliyan 48 kenan. To sai dai bayan ya waitar cece ku can kan farashin wannan aikin, gwamnan na Sokoto ya sake bijiro da batun a wani taron a garin Tambuwal, inda ya yi karin haske dangane da wannan aiki tare da wasu ɗan sauye-sauye daga jawabinsa na farko.
Ga abubuwa da ke yawo a kafafen watsa labaru game da aikin da aka basu a na ruwa a ƙaramar hukumar mulki ta Wurno. Ya yawa na al'ummar jihar Sokoto, ina so in tsaya a gabanku in shaida muku cewa wannan aiki da aka basu haɗin gwiwa ne tsakanin Bankin Duniya, gwamnatin tarayya da jihar Sokoto da kuma hukumar Agrisa. Yadda aka yi process din nan, aka zabi dan takar, aka zabi dan kwangila, aka bada dama, aka bude, aka ga dan kwangilar da ya ci, aka dauki aikin ruwa aka bashi. Wannan dan kwangila ban taba gani ne ba har bisa ga yanzu. Saboda haka batun cewa ya gyara ruwa, ina kai ina gyara abin da babu. Abin da anka basuwa anka inganta, ya samu matsala aka gyarawa. Waɗannan ruwa da aka ce an yi guda 28 sababbi ne, kuɗin gwamnatin tarayya ne da kuɗin Bankin Duniya da kuma kuɗin jihar Sokoto.
Tahiru Yusuf Yabo shine tsohon kwamishinan albarkatun ruwa na jihar Sokoto har sau biyu a ƙarƙashin gwamnatoci daban-daban, kuma shine ya sauka daga kwamishinan ruwan gabanin karɓar mulkin gwamnatin Ahmad Aliyu. Haka kuma yana daga cikin waɗanda ke bibiyar wannan al'amari.
Gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu yana faɗa cewa ya ba da kwangila ta bohol 25 akan kuɗi ₦1.5 million. No, ₦1,000,000, wanda yake ga lissahi in ka buga za ka ga cewa gyaran wayannan bohol 25 akan wannan zunzurutun kuɗi ya nuna cewa kowane bohol guda za a gyara shi akan ₦1,48,000. To kaga magana ta gaskiya, wannan abin yana da mugun ban tsoro, kuma akwai tashin hankali. Don ni da ni ga wannan al'amarin gaskiya na tausaya mashi kwarai da gaske, saboda idan har a matsayi na gwamna ka kai level ɗin da za ka iya faɗin wannan magana da kafashin yaɗa labarai, ko muka tsaya gaban mutane ka faɗi wannan magana a halin da ake ciki, to gaskiya akwai ban tausayi.
Menene dalilin da ya sa ka ce maganganun suna da ban tsoro, ko kuma wato kwangilar tana da abubuwan suna da ban tsoro na kwangilar?
Watan na tsaya na yi lissahi bisa ga ni gwargwaron azumin ɗin na ma'aikatar ruwa, ta yanda za a yi ake an yi gyaran bohol guda ɗaya akan ₦1,48,000. Sannan ban san duniya wani irin bohol ba ne da ake bohol 25 za a yi gyaran su akan ₦1,100,000,000. Ni a matsayin da ni ya raka na kwamishina water resources na ma'aikatar ruwa a jihar Sokoto da bakin August 2022 zuwa May 2023, wata goma kenan, daga cikin kuɗin da ake bamu na maintenance na Ministry of Water Resources, wanda maintenance ne ya shafi duk wani aikin da za mu yi, don ko interest ba a bamu, daga cikin su muka ɗauka muka yi gyaran bohol duk gaba daidai kuɗin da aka bamu ba sai ₦150,000 ba cikin wata goma na wannan gyare-gyaren, kuma daga cikin su muka ɗiba muka yi gyare-gyaren, amma sai da muka gyara bohol 66. So kaga in an buga mai gyara bohol 66 cikin wata goma, wanda ya yi kwabarin ɗin local government 17 akan kuɗin da ba su kai ₦150,000 ba, ya za a yi cikin shekara 1.5 hankali ya ɗauki cewa wai za a yi gyaran bohol 25 akan kuɗi ₦1,100,000.
Ba ka ganin cewa watakila lokaci ba ɗaya ba, watakila duk da darajar naira ta Najeriya a lokacinku watakila ta fi daraja bisa ga yadda take a halin yanzu, saboda
malam Murtala ka gane cewa yanzu duniya yau ba irin tada bace da aboye. Yau duk abin da ka sani wanda kake nema ka san kuɗin shi, ko ka san yadda ake yin shi, ko ka san inda za a samu shi, ko ka san kwaliti, ko ka san illar shi, ko ka san cutar shi, in kai Google za ka samu. Banda Google yanzu akwai artificial intelligence ɗin nan, duk wani abin da ka sani a duniya ko menene shi ka yi Google ka tambaya da ka samu full details na shi. Saboda haka ba wai ni da kake ganin cewa na yi aiki ma'aikatar ruwa ba a matsayin kwamishina, ko na san wani abu game da harkar ruwa ba, kai ɗin nan da a ɗan jarida ko kuma wani adda wani field na daban, idan ka ɗauki waya kai yanzu ka tambaye what is the cost, menene kuɗin gina bohol guda, za ka ga ansa. Sannan duk wani abin da ka sani na gina bohol, idan ka tambaye kuɗin shi ko wani irin su masu fulfun ne, in electrical ne, in solar ne, in 1 horsepower ne, in 2 horsepower ne, in 7.5 horsepower ne, ko wani irin size ne, ka tambaye kuɗin shi za ka gani. Saboda haka ba wai abu ne wanda a ɓoye ba. Mutane biya suna da korafi akan wannan, saboda haka haƙƙi ya koma kan gwamnan Sokoto Ahmad Aliyu da ma'aikatan shi na ma'aikatar ruwa, ko kuma ma'aikatan shi na finance ko na budget, su yi dosuwa da al'umma bayani ta yaya za a kashe ₦1.2 billion akan gyaran bohol 25.
To sai dai shugaban jam'iyyar APC na jihar Sokoto Isa Sadiq Acida, wanda shi ma tsohon kwamishinan ne, ya mai da martani akan waɗannan zarge-zargen.
Faɗar ku wannan magana ce ta hasada. An yi gwamnatoci da yawa da daɗewa sun taho sun wuce, ana cewa har ba su suka wannan da har ba shi an ci mishi, wasu gwamnatoci suka wuce ba a gyara shi ba. Yanzu Allah ya kawo gwamnatin da ke da kishi, gwamnatin da ke sun ta, saboda in ce sai ku ci mutane, wannan mu ba za ta ja mu na baya, ba za su samu mu ja baya ga abubuwan alherin zai mutane ba ba wani abu duk wanda adda wani abu ai akwai hukumomi da yawa waɗanda aka yi a Najeriya akwai EFCC akwai ICPC akwai hukumomi da yawa waɗanda kake binciken abin da anka ce ayi kaza shin gaskiya ne kuɗin nan aikin nan za a yi ko kuma menene sauran su
to shin waɗannan bohol bohol din da aka ce kowannen su wata kila zai ci kusan miliyan 48 shin waɗanne irin bohol bohol ne kuma me yasa za su ci waɗannan kuɗaɗen
madan Faruku in kana iya tunawa lokacin da muka kafe gwamnati ga hannun jama'iyyar PDP an waye gari cikin garin Sokoto babu ruwan sha ko ina cikin garin Sokoto mun to mun tare da ta kuɗin wuta wanda IBN nefa domin a pompe ruwa a cikin Sokoto gwamnati ta kasa mun zo cikin wannan lokacin mun tare da hatta gidan gwamnati babu wutar lantarki bohol bohol da sauran wuraren cikin gari babu wutar lantarki to da haka kowa ya san yanayin da ake cike yanzu sannan wanda yake ganin wannan kudin da aka ce an ware za a yi wannan aikin ai wannan ayyukan da muka ci magadin su muka shekara shekaru wani bai yi ba yanzu an ji za mu yi abubuwan alheri shine aka zo ana cewa akwai an sa kudi ko ayyuka ko ayyuka ba ina ga maka ba za mu bari ba za mu yi aiki za mu yi gyare gyare za mu tauta ma jama'a kudin jama'a ne wanda ka gani akwai wani abu wanda ba cegumi za a yi ba wanda yake gani ya je estimate shi bincika shi gani abin nan da aka ce za a kashe ai da aka ce abu aka faɗi za a kashe ai dole akwai dama mutum ya zo ya bincika shi abin da aka ce za a kashe dami dami na za a yi shi yana da wani wuri inda ka kai ƙara akwai EFCC akwai ICPC kamar duk gama kawai hukumomi wanda ka bincike waɗanda abubuwa mutum ya je ya kai ƙara mana.
Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin Daddy Balawe da ya daidaita mana sautin shirin, Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
To a gaida Murtala Faruk Sanyinna, wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe wato labarai, amma wannan karin a taƙaice.
Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta jam'iyyar Democrat da tsohon shugaban ƙasa Donald Trump na jam'iyyar Republican ba su taɓa haɗuwa ba har sai a muhawarar shugaban ƙasa da ta haɗa su a daren ranar Talata, amma nan take suka fara fafatawa a muhimmar haɗuwar da za ta kai ga zaben ƙasa da za a yi a ranar 5 ga watan Nuwamba. 'Yan takarar biyu sun yi musabaha tun da farko, inda kowannensu ya tsaya a bayan mambarin da aka tanadar masa a dandamalin cibiyar tsarin mulki ta ƙasa da ke Philadelphia na jihar Pennsylvania, sannan suka fara caccakar juna. Ambaliyar ruwa daga wata madatsar ruwa ta lalata dubban gidaje a Maiduguri babban birnin jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya, kuma jami'an agajin gaggawa na fargaban lamarin na iya ta'azzara. Wasu faifan bidiyo ta sama da hotuna da hukumar bada agajin gaggawa ta nema ta bawa kamfanin dillancin labarai na AFP sun nuna layuka na gidaje da ruwa ya shanye su. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya ta bayyana a shafinta na X cewa ambaliyar ruwan a birnin ita ce mafi muni a cikin shekaru 30 da suka wuce. Ma'aikatar lafiya ta Gaza ta faɗa a ranar Talata cewa wani harin makami mai linzami da Isra'ila ta kai ta sama kan wani yankin gudanar da ayyukan jin kai a kudancin zirin Gaza ya kashe akalla mutum 19 tare da jikkata wasu 60. Ma'aikatar ta ce har yanzu masu aikin ceto ba su samu kaiwa ga wasu waɗanda abin ya ritsa da su ba da suka rage a ƙarƙashin baraguzai da ya rufe su. Adadin waɗanda suka mutu ya yi ƙasa fiye da adadin da hukumar tsaron farar hula ta bayar tun da farko, inda ta ce mutum 40 ne suka mutu. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya sanar a ranar Talata cewa Washington tana ƙaƙabawa irin sabbin takunkumai kan samar da makamai masu linzami ga Rasha domin amfani da su a mamayar da Moscow ke yi wa Ukraine ba bisa ƙa'ida ba.
To masu sauraro da takaitattun labaran ne kuma za mu ƙarƙare shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma zuwa an jima a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Babane wanda ya taya ni gabatar da shirin da Daddy Balawe da ya shirya ya kuma ba da umarni da ma injiniyanmu na wannan lokaci Mr. Charleston. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatar a ƙara sauni lafiya. Ma'assalam.